الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأ الله تبارك وتعالى لدك مددين جيليه maman lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 10 ga watan Safar shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 3 ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi suratul nahl kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
bari su ma in kana kirce ta ba matsala
wai misali mutum ya bar suma a kansa duk da cewa idan ka ce suma da yawa ba za su gane ba me ake nufi saboda galibin kalmomi na Hausa sun buya shi wani lokaci ina ce ma yaro ina ce masa janye labule sai ya rasa cewa me ake nufi da labule sai da aka ce masa rido tufa idan aka ce suma abinda ake nihi gashi na kai a Hausa kenan to shine dan uwa yake cewa wai barin gashi a kai idan mutum yana bibiyar shi yana cajewa akwai laifi ko ba laifi game da barin shi shi dai kada ka bari yanda wato zai zamanto kamar muni ne gare ka an gane ku kuma kada barin da za a mata ya zamanto kwaikwayo ne da kamantacce niya da arna domin akwai arna waɗanda ɗabi'arsu da al'adarsu shine su tara gashi a yi ta tsihe shi to in kamar ya zamanto babu kwaikwayo sannan kuma ba zai sanya ka yi muni ba sannan kuma kana bibiyar shi game da wankewa don kada kwalkwata ta samu gunzama sannan kana ƙoƙarin caje shi to wannan ba laifi bane ba amma kuma caje kai shari'a ta nuna mana yanda ya dace ba haka ba ake buƙatar kawai kullum mutum ya tsaya yana caje kai so da yawa zaka gani wanda ya bar suma a kai safi da murice wani sai ya sarci a wuni sama da su goma shi kuma abin da yake ka'ida a shari'ance caje kai yau in ka caje gobe kai fashi ji baka caje saboda namiji ba a san shi ba da duk wasu abubuwa wato na kyale-kyale tu na bata lokaci abu wanda yake mai mahimmanci ake bukatar ka sa gabanka an gane ko hadisi ne sahihi wanda ya nuna ba a bukatar yau da gobe kullum mutum ya zamanto yana caji kai idan ka caji yau abinda ake bukata to ka yi fashi an gane ko kenan gobe ka huta shi bi sannan ka caji haka shine ka'ida shi gemu abinda ake bukata a gyara shi shi wannan yana da bambanci da gashi wanda yake na kai shi saboda kasancewarsa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi umarnin a barta a cika ta a bibiye ta kenan da gyara amma shi kamar caji kai wannan shi lalle hadisi ne sahihi wanda ya nuna baya dacewa yau da gobe kullum mutum ya takaita akan caji kai yau in ka caje gobe ka dan huta ji baka yi. Na'am.
Malam ya bi dubar kamar sallah suriya.
Eh.
Da rubu ki bai dida sallah ka ta ba ya dace.
Wai kana bin limami sallah kuma sallar da ake koye karatu kafin ka yi daga mafatiha limami sai ya ruku'u shin bin shi zaka yi kai ruku'u in ka bi shi kai ruku'u shin wannan fatiha da baka karasa ba a cikin ruku'u kana iya karasa ta shine tambayar ka ko haramun ne ka karanta alqur'ani a cikin ruku'u ko a cikin sujada bakin ayar da ka tsaya in dai yayi ruku'u dole zaka yi ruku'u kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da haka yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alaihi sai yace fa idza kabbara faqaddimu al-hadith manzon Allah yace kusan da cewa an sanya limami kadai dan ayi koyi da shi manzon Allah yace kada ku saba masa manzon Allah sai yazo da fa'un allati tufidu ta'kid manzon Allah yace fa idza kabbara faqaddimu idan limami yayi kabbara manzon Allah yace ku yi kai tsaye bayan shi ba tare da latti ba domin ita fa'un abinda take fa'idan tarwa a larabci shine biyar baya ba tare da latti ba kamar misali zan iya cewa ja'a muhammadun fa ibrahim kaga idan nace ja'a muhammadun fa ibrahim wannan yana nuna mana ibrahim muhammad yana shigo da kafarsa ibrahim ya biyo bayan shi ba tare da latti ba amma idan nace ja'a muhammadun thumma ibrahim wannan na nuna cewa akwai latti da tazara tsakanin zawar muhammad da ibrahim an gane ko ko nace ja'a muhammadun wa ibrahim wawun anan ita kuma wani lokaci tufilul ma'iyya ma'ana tare suka shigo to amma da yace fa idza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara manzo Allah yace kai tsaye ku yi kabbara ba tare da latti ba to wannan hadisi shine yake nuna duk wani aiki abinda ake bukata mamu bayan liman ya aikata kai tsaye sannan shi zai biyo baya ba a bukatar latti nan shine muke kara tabbatar da kuskuren wasu daga cikin jama'a wanda zaka ga liman ya dago kai daga sujada ko liman ya salamci wai sai mutun ya tsaya yana ta wasu addu'o'in sa wannan haramun ne saba ma liman ne baya dacewa kai tsaye limami in ya dago daga sujada dagowa zaka yi idan ya salamci kai tsaye salamcewa zaka yi ba a bukatar ka shagala da wasu addu'o'in ka a wannan gu to dan haka wannan yana nuna mana kenan in yayi ruku'u kai tsaye zaka yanke wannan fatiha ka duka kai ruku'u kuma mun yi bayanin cewa ida sakaratun fatihar a cikin ruku'u ko a cikin sujada wannan haramun ne domin hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara ku san da cewa an hane ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada manzo Allah yace ku saurara ku ji an hane ni na karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada sai yace fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qamilun an yustajaba lakum manzo Allah yace sanidi ruku'u yace ku girmama ubangijinku ku yi ta tasbihi yace sujada yace ku yi kokarin addu'a ya cancanta a karbi addu'ar ku da kuka yi a cikin sujada domin nan ne inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa kamar yadda wani hadisi daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da goshinsa yake kasa manzon Allah ya ce ku yi addu'a ya cancanta a karba muku addu'a don haka wannan hadisi yana tabbatar da haramcin karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada an gane ku malamai suka ce koda wato aya ce ta alqur'ani wadda ta kunshi ma'anar addu'a to bayyana cewa ka karanta ta sai dai ka canza mata fuska in ka canza mata fuska ta fita daga layin karatun alqur'ani misali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar aya ce ta alqur'ani kuma ta kunshi ma'anar addu'a balma tana daga cikin fiyayyun addu'o'i waɗanda ke hadi ma bawa duk abin da yake kauna yake roko a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira da neman tsari da kariya na Ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da yake tsoro a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira to anan maimakon ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar sai ka canza sai ka ce allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar kaga da ka shahi rabbana ka sanya allahumma kaga anan ya fita daga cikin layin karatun alqur'ani domin alqur'ani lafazin sa da ma'anarsa gaba ɗaya daga ubangiji subhanahu wata'ala yake dan haka baya halatta karanta alqur'ani da ma'ana an gane ko ma'ana ka zo da wani larabcin ka wanda zai iya zama gun kalima to wannan mai yada cewa a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne wasu malamai suke ganin halaccin rawaito hadisi da ma'ana in har mutumin ya san larabci kenan wanda kuma shine kauli ar-raji tare da cewa wasu malaman suna ganin kwata-kwata ko da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne baya halatta ka rawaito shi da ma'ana larabcin da aka rawaito ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ake buƙatar ka zo da shi sau da kafa misali na biyu kamar rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sai ka dan canza ka ce allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama an gane ku to dan haka koda aya ce wadda ta kunshi addu'a daga cikin ayoyin alqur'ani bayyana cewa a karanta ta a cikin ruku'u ko a cikin sujada dan haka a cikin ruku'u abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda ya dace mu yi shine mu yawaita tasbihi idan sujada ce to wannan kuma bayan mun yi tasbihi uku abinda ya dace mu yi kokari mu biyo baya da addu'a domin nan ne duk wata addu'a da ake kiranta du'aul mas'ala na cewa ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza mahallin da ake buƙatar bawa ya bujiro da ita shine a cikin sujada dan nan ne yafi kusa da ubangijinsa kuma ya cancanta Allah ya karbi addu'arsa na'am kamar ni
musulmin da ya rida
na'am wani misali mutum ne ya kafirta bayan da yana musulmi ya jima yana aikata ayyuka na ibada sai ya juya hannun agogo baya ya koma kafirci idan ya dawo shin ayyukansa na ibada da ya yi a baya sun dawo ko kuma sun tafi magabatan ƙwarai sun samu saɓani akan wannan mas'ala musamman irin su al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa duk wanda ya kafirta bayan musulunci to kwata-kwata duk abin da ya aikata na ibada ko da ya yi ibada ta shekara dubu wannan ibada gaba ɗaya ta zube daidai da misƙalin zarra ba zai samu sakamakon lada akan ta a gobe kiyama sai dai a fara sabon gini kenan menene hujjar ka sai ce faɗar Allah subhanahu wata'ala wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin cikin suratul maida ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kafirta bayan imani da yayi da ubangijinsa faqad habita amalu tabbas aikin sa gaba ɗaya ya zube wa huwa fil akhirati min al khasirin a ranar kiyama kuma yana daga cikin tababbi wanda makomar su kai tsaye wutace wala iyazu billahi wannan ita ce hujjar al-Imam Malik to illa kasancewar su al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka ce shine suka ce kasancewar anan in bai dawo ba ya mutu akan wannan kafirci riddar da yayi to duk aikin da ya aikata shine ya zube amma in ya dawo wancan aiki da yayi yana nan menene dalili anan suka ce ita wannan aya ce wadda take amma kenan akwai wadda take bance ita wannan aya shine fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul baqara an gane ku Ubangiji ta'ala yake cewa wa man yartadidi minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habiqat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ubangiji ta'ala yace wa man yartadidi minkum an dinihi, duk wanda yayi ridda daga cikin ku ya bar addinin sa. Addini anan musulunci ake ni, an gane ko? Dan daga kiristanci mutun ya canza sheka ya zama dan buri ko kuma ya zama bai yahude, wannan kasancewar kamar bai canza bane, duk ɗaya ne dama, an gane ko? Abinda ake nihi daga wato mutun daga addini na musulunci ya koma wani addini na kafirci shine ake kira da ridda, domin babu wani addini wanda zai karɓa sunan addini a wajen Allah face musulunci. Inna ad-dina inda Allahil Islam, musulunci shi kadai ne addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addini, wanda in ka kusance shi da shi zaka amfana da wannan addini a rayuwarka ta duniya, haka kuma a makomarka lahira, kamar yadda yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Don haka duk wanda zai samu Allah da wani addini in dai ba musulunci bane, a gobe kiyama Allah ba zai karba masa ba, kamar yadda yace wa man yabtaki ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Don haka anan da yace wa man yartadidi minkum an dinihi, duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addinin sa, Ubangiji ta'ala yace fa yamut wa huwa kafir, ya mutu halin yana mai kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala yace fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wadannan sune wanda ayyukansu wanda suka aikata na ƙurai, Ubangiji ta'ala yace sun zube a duniya da lahira, Allah ba zai ba su lada ba a kansu. Sai yace wa ulaika ashabun nar, wadannan sune ƴan wuta in sun shiga, Ubangiji ta'ala yace hum fiha khalidun, masu dawwama ne a cikin da har abadan abada ba za a fitar da su ba. Dan haka ita wannan aya ita ta kayyade waccan aya da yace fa yamutu huwa kafiru, ya mutu halin yana mai kafirce ma Ubangiji, an gane ko? Kaga idan mutun ya ridda, idan ya dawo ya musulunta, to wadancan ayyukansa sun dawo, a kauli wanda yake arraji, in ka dauko waccan aya ka hada ta da wannan, sannan zaka fahimci cewa aikin yana zubewa ne kwata kwata idan mutun bai dawo bai mutu akan kafirci, amma in ya dawo to ayyukansa sun dawo. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa muna cikin sura ta 16 a ɓangaren lissafi suratul Nahl, wanda mun tsaya ƙarshen aya ta 100 daidai, wanda kafin ita aya ta 98 da ta 99 da ta cikon ɗarin, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana bayani dangane da babban makiyinmu shine shaitani, wanda ba mu da wani makiyi da abokin gaba sama da shi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fa iza fara'atal qur'ana fasta'izu billahi minash shaitanir rajim. Ubangiji ta'ala ya ce idan kayi nihin karanta alqur'ani, sawa'an a cikin sallah ko a wajenta, an gane ku? Duk lokacin da zaka karanta alqur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce fasta'izu billahi, ka nemi tsari da kariya da Ubangijinka subhanahu wa ta'ala minash shaitanir rajim, wato game da sharri da mugunta na ash-shaytan, an gane ku? Ar-rajim, wanda yake abun nisantawa game da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lafazin fasta'iz anan an ciro shi ne daga al-isti'aza, in aka ce al-isti'aza shine al-iltija'u wal ittisa, ka fake da wani abu ka nemi tsaro da kariya da shi, an gane ku? Don haka lokacin da kace a'udhu billahi, ka ce ina neman tsari da kariya da kai ya Ubangiji ya minash shaytanir rajim, dangane da sharri da mugunta, nan kenan an shahe mubaf, sai aka wanzar da mubafun ilayhi, ay min sharri shaytanir rajim, daga sharri da mugunta na ash-shaytan. Lafazin ash-shaytan wannan yana gasgata akan duk wanda ya nisanci gaskiya, shi kanshi shaytani ba a ce masa shaytani illa domin ya nisanci gaskiya, an gane ko? dan haka shaydanu ko kala biyu ne, daga cikin ƴaƴan Adam akwai shaydanu, daga cikin jinsi na aljanna akwai shaydanu. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake fada, wa idza naqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Anan shuwagabanni a cikin kafirci sune Allah ya ambace su akan matsayin akan cewa shaydanu ne. Haka kuma can yake cewa wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. To dan haka kasancewa shine kamar inda yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin lil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftaru. Haka yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kana wa kafali rabbika wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafali rabbika nasira ne ko wakila ne can cikin suratul furqan wa kafali rabbika hadiyan wa nasira. Dan haka kasancewar a cikin ƴaƴan Adam akwai shaydanu, a cikin jinsi na aljan akwai shaydanu. To dan haka anan Allah yana nuna mana cewa duk lokacin da zamu karanta alqur'ani to mu nemi tsari da kariya na Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da sharri da mugunta na shaydani wanda yake ar-rajim, abun nisantawa daga jin kan Allah subhanahu wa ta'ala, domin Ubangiji ta'ala ya tsine masa albarka ya nisanta shi game da jin kansa. To dangane da yin isti'aza a nan, wasu daga cikin magabata musamman Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da wasu su suna ganin da irin su Muhammad ibn Sirin su suna ganin sai ka gama karatun alqur'ani tsaf sannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, illa kasancewar malamai suka ce kun kuskure. Abinda ayar take nihi, in kayi nihin karanta alqur'ani, an gane ku wace aya zamu aro ta bamu irin wannan ma'ana, shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila ssalati faghsilu wujuhakum. Nan ba ana nihi sai mun gama sallah sannan zamu zo mu yi arwala, a'a, idan mun yi nihin tashi zuwa yin sallah kenan. Ubangiji ta'ala yace faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq al-aya. To haka zaka samu nassi da dama wanda suke tabbatar da wannan ma'ana, dole sai ka awwala kenan wannan aya in kayi nihin karanta alqur'ani. Kamar yanda aka rawaito cewa manzala sallallahu alaihi wasallama kana idza dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Kaga ba sai ya shiga bai ke yin wannan addu'a, idan yayi nihin shiga ban daki manzon Allah yake yin wannan addu'a. To dangane da yin isti'aza a lokacin da mutum zai karanta alqur'ani a cikin sallah ko a wajen sallah, jumhurin malamai sun tafi akan cewa mustahabi ne, ba dole ba wajibi bane, tare da cewa wasu daga cikin malamai musamman malaman zahiriya da sauransu sun tafi akan wajibcin yin isti'aza a duk lokacin da mutum zai karanta alqur'ani, sawa'an a cikin sallah ko a wajenta. Hujja anan domin umarni ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi, suka ce kuma basu ga dalilin da ya sarrafa shi daga wajenci. Don haka dai a takaice a kiyaye game da yin isti'aza a cikin sallah ko a cikin sallah ko a wajen sallah. Idan mutum zai yi karatu to ya zo da isti'aza a farko, illa kasancewar ita isti'aza ana wadatuwa da ita a lokacin da zaka fara karatu daga tsake-tsaken sura, sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko abin da yake kama da haka, sai ka fara karatu kai tsaye ba tare da bismillah ba, domin ita bismillah tana kasancewa ne a farkon sura. In a farkon sura ne, bayan ka yi isti'aza sannan ka zo da basmala sannan kuma ka fara karatu. Ubangiji ta'ala sai ya ce innahu, lalle shi shaytani, laysa lahu sulṭānun. Ubangiji ta'ala ya ce ba shi da wata hujja da wani ƙarfi, alal ladina amanu, ga waɗanda suka yi imani da ni suka gaskata manzannina, wa ala rabbihim yatawakkalun, wanda ga ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba. Ubangiji ta'ala ya ce shaytani ba shi da wata hujja ko wani ƙarfi a bisa tirs akan ingiza su aikata wani aiki na zunubi wanda Allah ba zai gafarta musu ba. ma'ana ba shi da wata dama a kansu ta hanyar da zai biya samar da su daga kan tafarki madaidaici ya hallakar da su. An gane ko? Sai ya ce inna ma sulbanuhu, Ubangiji ta'ala ya ce sani dai wato ƙarfi na shaidani da hujjarsa wato na kasancewa alal ladina yatawallawnahu, akan waɗanda suke jibintar lamarinsa, waɗanda suke bin shaidani sau da kafa. To waɗannan su ne shaidani yake da ƙarfi da hujja akan batar da su. Walladina hum bihi mushrikun, waɗanda wato da shaidani ko kuma saboda shaidani suke hada bautar Allah da wani. Bihi anan kenan, ba anan sai ta zamanto bi ma'anar lam ay li ajalihi mushrikuna, saboda bin da suke ma shaidani kenan suke hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani. Ko kuma ya zamanto kenan anan bihi kenan ya zamanto raji'un ne ila shaytani kenan. Inna ma sulbanuhu, Ubangiji ta'ala yake cewa ku san da cewa karfi na shaytani da hujjar shi na kasancewa alal ladina yatawallawnahu, ga waɗanda suke jibintar kenan shaytani, suke zame masa kenan mafiya. Wal ladina hum, waɗanda su bihi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala mushrikuna kenan suke hada bautar Allah da wani. An gane ku? Kenan anan kai zai kana iya maida damir bihi ay billahi, ko kuma bihi ay li ajali shaytani mushrikuna kenan suke hada bautar Allah da wani. Anan a takaice Ubangiji subhanahu wa ta'ala na nuna mana wata hanya daga cikin hanyoyin da za mu bi wato mu nemi kariya game da wato babban makiyinmu shine shaytani, wanda tuntuni Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa shaytani babban makiyi ne, abokin gaba ne namu, wanda kuma gaba ce wadda take da daddiya, wadda ta samo asali tun daga mahaifinmu na farko Annabi Adam alayhi salam, lokacin da keta da hasada ta sanya shi ya ringa bibiyar Adam alayhi salam da matarsa, sai da ya zame musu sababin fita daga cikin gidan aljanna. Yasa su suka ci itaciyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hane su game da kusantar ta ma ba maci ba, wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna minadh dhalimin. To dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya nuna mana cewa wannan shaydani makiyinmu ne, kamar yanda yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhumā libāsahumā liyuriyahumā sawātihimā innahu yarakum huwa wa qabīluhu min haythu lā tarawnahum inna ja'alnā ash-shayāṭīna awliyā'a lil-ladhīna lā yu'minūn. Haka kuma Allah ya faɗa mana ya ayyuhan nāsu kulū mimmā fil arḍi halālan ṭayyibā wala tattabi'u khuḍwāti ash-shayṭān innahu lakum adūwwun mubīn. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa alam a'hadi ilaykum ya bani adama Allah ta'budu ash-shayṭān innahu lakum adūwwun mubīn. Haka kuma ya koma faɗa a cikin suratu Fatir, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan haka wannan Ubangiji ta'ala yana mana bayani game da cewa babban makiyinmu shine shaytani. Dan haka kasancewar shaydanu ko kamar yanda muka yi bayani a baya kada biyu ne, akwai shaydanu na ƴaƴan Adam sannan kuma akwai shaydanu wato daga cikin jinsi na aljanna. Shi shaytani wanda yake na ƴaƴan Adam, Ubangiji ta'ala tuntuni ya nuna mana hanyar da zamu bi mu kare kanmu dangane da sharrin sa da muguntarsa, wato shine kenan kyautata zama da shi. An gane ko? Ka ringa kyautata masa duk wani shaytani wanda yake makiyi daga cikin ƴaƴan Adam. Inda zaka bi hanya ta siyasa ka ringa kyautata masa, to wannan kiyayya za ta rikida ta koma soyayya. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa idfa abillati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun habib wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Dan haka kasancewar duk wani shaydani daga cikin ƴaƴan Adam, to ta hanyar da ake bi a hore shi, to shine ta hanyar kyautatawa. Ko mutum wanda yake shaydani daga cikin ƴaƴan Adam mai ayyuka waɗanda suke na saban Allah, inda za a bo su hanyoyi na kyautata mu'amala da shi, ana masa alkhairi, to wannan zai sanya ya dawo ya dakushe kaifinsa wanda yake na shari'i, ya dawo ya zama mutumin ƙwarai da izinin Allah. amma shi wannan shaydani na jinsi na aljantu shi ba shi da wani abu wanda zai yi maganin shi kawai illa fakewa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan shi kaga ba wanda zaka zo kai masa dadin baki bane ka kyautata zama da shi ko ka dauki wata kyauta kai masa, an gane ku? Dan haka Ubangiji ta'ala sai ya nuna mana ta hanyar da ake neman kariya da shi shine cewa in ma yanzagannaka minash shaytani nazgun fasta'iz billah innahu samiu alim, ko kuma innahu huwa samiu alim kamar yadda yake cikin suratul fusilat. To dan haka anan Allah sai ya nuna mana hanyoyi biyu wanda ake samu tsaro da kariya dangane da sharri da mugunta na shaytani. Domin cikar fa'ida a gurguje hanyoyin da ake samun kariya game da shaytani, hanya ta farko kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana anan, wato shine kenan aljam'u bainal imani wat tawakkuli ala Allah, hada tsakanin imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kyautata dogaro gare shi. Duk mutumin da yayi imani da Allah ya dogara da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya tabbatar da cewa al'amurra gaba daya a hannun Allah suke, abinda Allah ya so ya ga dama shi yake kasancewa, duk abinda Allah bai so ba ba yanda za a yi ya kasance. Yayi imanin cewa Ubangiji ta'ala shine mai sadar da amfani zuwa bayinsa, kuma shine Ubangijin da yake dora rashin lafiya ga bayinsa, kuma shi yake yayewa da dukkan wani tsanani, ya tabbatar da cewa Allah shi yake bayarwa kuma shi yake halawa, zuciyar shi ta yadda da haka ta amince. To wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dauki alƙawarin bashi tsaro da kariya game da shaytani, dan haka shine yake cewa innahu laysa lahu sulqanun ala alladhina amanu, sai ce wa ala rabbihim yatawakkalu. Kaga kenan hanya ta farko game da samun tsaro da kariya na sharrin shaytani, mutum ya kyautata imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan ya dogara da Ubangijinsa, ka tabbatar da cewa Allah shi yake yin komai, abinda Allah ya yi nihin yi ba wanda ya isa ya hana, kuma duk abinda Allah bai yi nihi ba ba wanda ya isa ya san ya yi tabbata. Hanya ta biyu shine wato isti'aza, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fasta'iz billahi minash shaytanir rajim, ka nemi tsari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da sharri da mugunta na shaytani wanda yake ar-rajim, an gane ku? Dan haka Abubakar Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa ya rasulullahi murni bi kalimatin aquluhunna idha asbahtu wa idha amsaytu, yace ya rasulullahi ina buƙatar ka umarce ni da wasu kalimomi wanda zan fada idan na wayi gari, yace haka kuma zan koma fadar su idan na kai murici. Manzo Allah yace masa idan ka wayi gari ko ka maraita, manzo Allah yace ka ce Allahumma fadira samawati wal ardi, ya Allah ya Ubangijin da ya kage halittar sammai da kasai, alimul ghaibi wash shahada, ya masanin duk abin da yake boye da abin da yake bayyane, rabba kulli shay'in wa malika, Ubangijin da ke da mallakar dukkan komai, Ubangijin dukkan komai, ma'ana wanda ya halicci dukkan komai kuma shine mamallakin sa, ashhadu an la ilaha illa anta, ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face kai, a'udhu bika min sharri nafsi, ya Ubangiji na ina neman tsari da kariya da kai game da sharri da mugunta na kaina, wa sharri shaytani wa shirki, da sharri na shaytani wa shirkahu, ko kuma wa sharkihi, an gane ku? Game da sharri na shaytani wa sharkihi, da tarkonsa kenan, tarko da yake ma dan adam domin ya fada ya halakar da shi. Manzo Allah ya ce masa in ka wayi gari ka faɗi wannan addu'a, in ka maraita ka faɗi wannan addu'a, haka nan idan ka zo wurin kuncinka manzo Allah ya ce ka faɗi wannan addu'a. Wannan hadisi yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da sunani Abi Dawud da sunani Tirmidhi, yana daga cikin azkarus sabahi wal masa. Kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hanya ta biyu daga cikin hanyoyin da ake neman tsaro da kariya game da sharrin shaytani, kenan shine fadar a'udhu billahi. Dan haka aka nuna mana kenan cewa in zamu karanta alqur'ani to mi isti'aza, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a wannan aya. Hanya ta uku wadda ake neman kariya game da sharrin shaytani shine mutun ya daure zuciyarsa a lokacin da ya fusata. An gane ku, duk lokacin da fushi ya motsa maka a cikin zuciya, to abinda ake bukata ka danne zuciyarka, ka daure ta, kada ka biya ma fushi, domin fushi yana daga shaytani, domin shaytani ne yake zawwa ya tafasa jinin zuciyar dan Adam. Sai kaga idanu sun yi jajjawur, jijiyoyin wuya sun tashi. So da yawa mutum yakan aikata wani aiki, aikin da zai kafirtar da shi ya sanya tabi duniya da lahira a sanadiyar fushi. Mutum nawa yayi kisan kai a sanadiyar fushi? Mutum nawa yayi kalima ta kafirci a sanadiyar fushi? To dan haka hanyar samun kariya da shaytani, hanya ta uku shine mutum ya danne zuciyarsa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, manzon Allah yake fada ga wani sahabi, yake ce masa la taqwa, manzon Allah ya ce masa kada kai fushi. An gane ko? Hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad daga Humayd ibn Abdurrahman at-Tawil, daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutum ya ce, ya manzon Allah, imin wasiya, manzon Allah ya ce masa kada kai fushi. Shi wannan sahabin sai yake cewa, sai nayi tunani a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun wannan wasiya, yace kada nayi fushi. Da na tsaya nayi tunani, sai na gane ashe duk wani sharri da mugunta ba komai yake janyo shi face fushi. Dan haka duk lokacin da dan Adam yayi fushi, to ya ba shi, ya bude ma shaytani kofa ne cewa ya fito, ya shigo duk abin da yake so yayi da shi. Dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mana a hadisi sahihi, wanda shi ma yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud, manzo Allah yake cewa, idan ɗayan ku yayi fushi, idan yana tsaye, manzo Allah yace ya zauna, idan fushin ya gushe falillahi alhamdu, idan ku bai gushe ba kana tsaye, manzo Allah yace to ka kwanta. An gane ku? Kenan, wannan ita ce hanya ta uku. Hanya ta hudu wato shine yin arwalla. Yin arwalla yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ba dan Adam kariya game da shaytani. Me yasa? Saboda duk lokacin da dan Adam zai kasance ba tare da arwalla ba, to shaytani yana da wata dama a kan shi, domin zai ringa jefa masa wasi-wasi, ya ringa wasa da hankalinsa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake nuna mana cewa, duk wani kaidi da shaytani yake kulla ma dan Adam, idan dan Adam yayi arwalla, to Allah yana bata wannan kaidi da makirci nashi. Kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa, idan bawa ya kwanta, shaytani na zawwa yayi kulli uku, wato a kokuwar kansa, sai ya kama gashin kanka, sai ya maka kulli uku. An gane ku? Sai ya ringa daddaba ka, yace dare yana da tsawo ita baccinka. Maza Allah yake cewa, idan ya falka, idan ya ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan kulli ɗaya na shaytani sai ya kunci. Idan ya je yayi arwalla, kulli na biyu sai ya kunci. Idan ya tashi yayi sallah, kulli na cikon uku sai ya kunci. Don haka sai ka ga mutum ya wayi gari da nishadi da walwala da murna. Amma idan ya kasance mutum da ya tashi bai ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan bai yi arwalla ba, to za ka ga mutum ya wayi gari, yana mai ɓacin rai, yana mai baƙin ciki. Za ka ga mutum ya tashi da kasala, wanda galibin abin da yake janyo haka shine wato kasancewar rashin kwana akan tsarki. In mutum zai kwanta, ana buƙatar yayi arwalla, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma Al-Bara' ibn Azib, in ka kama wurin kwancin ka, manzon Allah ya ce kayi arwalla, arwalla cikakka irin ta sallah. Manzon Allah ya nuna masa addu'a ta kwanci, ya ce ita za ka yi. To yin arwalla idan lokacin da mutum zai kwanta, wannan yana nisanta mutum game da shaytani. Sannan hanya ta biyar wato shine yin kiran sallah, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa, duk lokacin da shaytani ya ji kiran sallah, manzon Allah ya ce zai juya baya da gudu, yana sakin iska. Idan an gama kiran sallah sai ya dawo. Idan za a tada ikama, an fara tada ikama, sannan kuma sai ya juya baya da gudu. An gane ko? Kamar yadda ya juya baya da gudu a farko, sannan in an gama tada ikama, sannan kuma sai ya dawo, sai ya zamanto yana jefa ma dan Adam wasi-wasi a cikin sallarsa. To dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, sai akai wani lokaci, in wasi-wasin yayi karfi, sai mutun ya kasance bai san ba ma raka'a nawa yake ciki, ta farko yake ko ta biyu yake ko a cikin ta uku yake. Wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Wannan yana nuna mana hanya ta samun kariya game da shaytani, wato shine yin kiran sallah da ta da ikama. Hanya ta shida shine karanta suratul Baqara a cikin gida, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira, kada ku mai da gidaddalinku su zamanto makabarta. Manzon Allah yace fa inna shaytana yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Manzon Allah yace domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul Baqara. In ma baka iya karanta ta baka samu kasat na karatun suratul Baqara ka ringa sanyawa a gidanka, to shaytani zai guje ma wannan gida. Hadisin yana cikin Sahihu Muslim. Hanya ta bakwai shine karanta ayatul kursiyu a lokacin da mutum zai kwanta, kamar yanda shaytani ya karantar da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi gadin abinci da aka tara na zakkar huddakai, wanda ake huddawa a ƙarshen azumi kenan. Shaytani ya zo a cikin dare ya kwasa ya kwasa Abu Huraira ya cimke shi, sai ya nuna masa cewa ai shi mai karamin karfi ne, yana da iyali, yana da bukata, bukata ce ta fakar da shi zuwa satar wannan abinci. Sai ya ce amma abinda na dauka da Allah ina hada ka da Allah, ka kyale ni, gobe ba zan dawo ba. Abu Huraira ya tausaya masa ya sake shi. Da aka wayi gari, Abu Huraira ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda al'amarin sa ya kasance a daren jiya. Manzon Allah ya gaya masa shaytani ne, ya ce masa kuma bakonka na jiya zai sake dawowa. Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shaytanin zai sake dawowa, dan karka kafa hujja da wannan hadisi kace manzon Allah ya san gaibu. Lalle yana sanin gaibu amma ta hanyar wahayi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana Allahu liyudlikum ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Allah ya sanar da manzonsa cewa shaytanin nan zai sake dawowa, a dare na biyu ya sake dawowa. Abu Huraira ya damke shi, hallo ya masa magiya ya sake shi. A dare na uku ya sake dawowa, kamar yadda manzon Allah ya bashi labarin cewa zai sake dawowa. Da ya dawo da ya cimke shi, ya nuna masa ba zai sake shi ba, sai ya ce to yanzu alkawari za mu yi da kai, zan karantar da kai wata addu'a mai matukar mahimmanci. Ya ce wannan addu'a in ka karanta ta lokacin da ka zo wurin kwanci, to mai gadi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba, yana tare da kai. Allah zai wakilta mala'ikansa ya yi ta gadin ka har zuwa lokacin da za ka tashi. Ya ce masa kuma shaytani ya yi kaɗan ya kusance ka har sai ka kai lokacin da ka tashi daga baccinka. Ya ce karantar da ni, kafin su sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwaɗayi gare su game da dukkan wani abu wanda yake na addini. Shaytani ya karantar da shi, ya ce ayatul kursiyu za ka yi. Da aka wayi gari ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya kuka yi da mutumin ka na jiya. Ya ce ya rasulullahi kaji kaji, amma abin da ya sa na sake shi wata fa'ida ya ban. Manzon Allah ya tambaye shi me ya karantar da kai, ya ce kaji abin da ya karantar da ni cewa na karanta ayatul kursi a lokacin da na zo kwanci, mai kiwo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba tare da ni har zuwa lokacin tashi na, kuma shaytani ba zai kusance ni ba. Manzon Allah ya ce kwarai ya yi gaskiya a kan abin da ya faɗa maka, amma fa ka san da cewa tacaccen magareci ne. Amma wannan magana da ya faɗa maka cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi a lokacin da ya zo kwanci, Ubangiji ta'ala zai wakilta wanda zai yi gadinsa har zuwa farkawarsa, sannan kuma shaytani ba zai kusace shi ba har zuwa tashinsa. Kaga anan hanya ce ta bakwai kenan ta samun kariya game da shaytani, karanta ayatul kursi a lokacin da mutum ya zo kwanci. Hanya ta takwas shine karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul Baqara. An gane ko? Ayoyi biyu na ƙarshen suratul Baqara kenan, ita ce amanar rasuli bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun har zuwa ƙarshe. To waɗannan ayoyi biyu duk wanda ya karanta su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sun wadatar da shi game da duk abin da yake so, yake kauna a wajen Ubangijinsa, kuma sun wadace shi game da samun kariya game da duk abin da yake tsoro. Shine manzon Allah ya ce al-ayatani min akhir suratil Baqara man qara'a bihima fi layla huwa man qara'ahuma fi layla kafata. Manzon Allah ya ce ayoyi biyu na ƙarshen suratul Baqara duk wanda ya karanta su a cikin daren sa, manzon Allah ya ce sun isan masa, hadisin na cikin sahihai. Hanya ta tara shine wato kankanan yara yi musu isti'aza irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma shirkokin sa Hassan da Husaini, kuma yace haka babansa Ibrahim alaihi salam yake ma yayansa, shine yaro a ringa karanta masa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma. To idan ana karanta ma yara wannan addu'a, Ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su tsaro da kariya dangane da shirin shaytani. Hanya ta goma shine dawwama akan ambaton Allah subhanahu wata'ala, ya zamanto kada harshen ka ya gushe yana danye game da ambaton Allah. Domin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa shaytani yana nan yayi gurbane wato akan zuciyar dan Adam. In dan Adam ya gafala game da ambaton Allah, to sai ya samu mashiga yayi ta jefa masa wasi-wasi, ya ringa raya masa ayyuka waɗanda suke na banza. To amma matukar mutum yana ambaton Allah, to shaytani ba zai samu kafa ba game da jefa masa wasi-wasi balantana ya ingiza shi akan ayyuka na sabo. Hanya ta 11 shine kai kokarin wato yanda zaka daga shi sama ka lika shi da kasa, an gane ko kafin shi ya kada ka kai kai kokarin kada shi. Kamar yanda Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa ya ambata cewa wasu daga cikin magabata sun fada sun ce a lokacin da dan Adam yake daga shaytani ya lika da kasa shine lokacin da mutum yake ambaton Allah. Duk lokacin da kake ambaton Allah to wannan ka daga shaytani ka lika shi da kasa. Amma a duk lokacin da ka gafala game da ambaton Allah to shi zai kai ka kasa. Kenan dan haka wannan yana kamantacce ne yake nan da hanya ta 10. Hanya ta 12 shine kiyayewa akan zikiri na safe da maraice. Azkarus sabahi wal masa. Akwai addu'o'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi su da safe, kuma sannan da yamma yakan yi su. Idan aka ce safiya daga bayan sallar asuba, idan aka ce yamma daga bayan sallah ta asar har zuwa lokacin da mutum zai kwanta. To a wannan lokaci ake buƙatar mutum ya yawaita waɗannan addu'o'i, domin daga cikin zikirin safe da maraice manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Su 100 ayini manzo Allah yace kamar ya yantar da wato bayi guda 10, sannan za a rubuta masa wato kikkiawan aiki 100, za a shafe masa miyagun ayyukansa 100. Manzo Allah yace wa kanat lahu hirzan minash shaytani yawmahu zalika hatta yusiya. Manzo Allah yace wannan la ilaha illallah da yusu 100 za ta zame masa garkuwa da shamaki tsakanin shi da shaytani tsawon yininsa sai ya kai marici. Sannan da marici idan yayi hallo za ta zame masa kariya da garkuwa tsakanin shi da shaytani sai an kai lokacin da ya wayi gari. Sannan hanya ta 13 shine wato fadar a'udhu billahi a cikin sallah, domin Usman ibn Abi al-As Allah ya kara masa yadda ya kawo kukan cewa wasi-wasi yana damar sa a cikin sallah. Maza Allah ya ce masa, an gane ko, yace ya Rasulullahi inna shaytana qad hala bayni wa bayna salati wa qira'ati yulbisuha alayya. Yace shaytani yana shamakance tsakanina da sallata da karatun alqur'ani, da bana iya yi kamar yanda ya dace. Sai ya ringa rikitan mun da sallah, na gane a cikin raka'a nawa nake. Maza Allah ya ce masa zaka shaytanun yuqalu lahu khanzab, wannan wani shaytani ne ga sunansa. Maza Allah ya ce khanzab ake ce masa. Maza Allah ya ce masa fa idza ahsastahu, in har kaji ya motsa maka irin wasiwasin sa. Maza Allah ya ce fa ta'awwadhu billahi, ce a'udhu billahi, an gane ku, minash shaytanir rajim. Maza Allah ya ce watuful ala yasarika talata, kai tuhi a hagunkinka so uku. Kenan kana cewa a'udhu billahi minash shaytanir rajim, kana tuhi a hagunkinka sai kai so uku. Sahabin yake cewa sai na aikata kamar yanda manzon Allah ya gaya mu, yace fa azhabahu Allahu anni, Ubangiji ta'ala sai ya tafiye mun da shi, na daina samun wannan wasi-wasi. Hanya ta 14 shine lokacin da zaka kulle kofar gida to ka ambaci sunan Ubangiji subhanahu wata'ala, domin duk gidan da idan za a kulle in dai an ambaci sunan Allah to shaytani yayi kadan ya bude wannan kofa. kai koda kyauran kara ne idan zaka tura in dai ka ambaci sunan Allah shaydani koda sun kai dubu sun yi karan su bude wannan gida kamar yanda hadisi ne sahihi na cikin sahihai manzo Allah yake cewa agli kul abwaba wazkurusmallah ku kulle kofofin gidanku in zaku kulle manzo Allah yace idan zaku kulle ku ce bismillah fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqa manzo Allah yace domin duk kofar da aka kulle aka ambaci sunan Allah a lokacin da za a kulle shaydani baya iya buɗa ta an gane ko shaydani yayi kadan ya buɗe kofa duk wanda aka ambaci sunan Allah kina yin zaka rufe kofar gida ka ambaci sunan Allah idan zaka rufe kofar ɗakin ka ka ambaci sunan Allah to shaydani yayi kadan ya buɗa ba ma ya shigo ɗakin ka ba cikin filin gidan yayi kadan ya shigo hanya ta 15 shine lokacin da zaka zuce makayi ma'ana kwanuka idan za a zuce su dan ba a bai dace ba karantarwa ta addini bace haka kawai kwanuka a bar su a bude wannan abinda ake bukata kwanuka in masu murhi ne a rihe su in ba su da murhi a kife su kuma in za a kife su a ambaci sunan Allah in mai murhi ne idan za a rufe to a ambaci sunan Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake faɗa yake gaya ma wani sahabi yace masa wa aglik babaka wazkur ismallah manzon Allah yace in zaka kulle kofar ka ka ambaci sunan Allah wa adfi misbahaka wazkurillah wazkur ismallah in zaka kashe fitila manzon Allah yace ka ambaci sunan Allah wa auki siqa'aka wazkur ismallah manzon Allah yace ka kulle bakin salkarka manzon Allah yace ka ambaci sunan Allah kenan anan mu da yake randa ake amfani da ita in za a rufe kenan sai a ce bismillah sannan sai yace wa kamir ina aka wazkur ismallah yace ka zuce kenan makayinka duk wasu makayi kwanuka da wanda ake amfani da su a kife su manzo Allah yace kuma ambaci sunan Allah in masu murhi ne idan za a rufe a ambaci sunan Allah a lokacin da za a rufe hanya ta 16 shine kul rufe baki a lokacin da mutun zai yi hamma idan zaka yi hamma ka rufe bakinka domin kasancewar ita hamma wato tana daga shaydani kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa iza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a idan dayan ku yayi hamma ma'ana hamma ta zo masa manzo Allah yace yayi kokarin maida ta gulgulin iko kai kokarin matsayi ta kada ta fito sai yace fa inna ahadukum iza tasa'aba dhahika minhu ash-shaytan domin dayan ku idan yayi hamma ya yage baki manzo Allah yace shaydani na masa dariya wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari a cikin musnad na al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud da as-sunan na al-Imam Abu Dawud manzo Allah yake cewa iza tafa'aba ahadukum falyaba'a yadahu ala fihi fa inna ash-shaytana yadkhulu ma'a at-tafa'u manzo Allah yace idan dayan ku zai yi hamma ya dora hannunsa akan bakin ya rike kenan in ka kasa mai da hammar ya zama dole sai kai to sai ka dora hannunka akan bakinka kare manzo Allah yace fa inna ash-shaytana yadkhulu ma'a at-tafa'u tare da hamma shaydani yake shiga gangan jikin dan adam an gane ku to amma fadar a'udhu billahi minash shaytanir rajim a lokacin da mutun zai yi hamma wannan ba mu san wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna cewa ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim illa kasancewar anan dai manzon Allah ya nuna mana cewa ka dora hannunka a bakinka ka rufe bakin lokacin da zaka yi hamma hanya ta 17 shine lokacin da zaka fita daga gidanka an gane ko kai addu'a ta fita daga gida in kai wannan addu'a Allah zai baka tsaro da kariya game da shaytani manzo Allah yake cewa idza kharaja ar-rajulu min baytihi idan mutun zai fita daga cikin gidansa fa qala yace bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah idan ya fadi wannan addu'a manzo Allah yace a lokacin nan za a ce da shi kudita wa kufita wa wukita an shiryar da kai zuwa duk abin da kake so sannan an isar maka duk abin da kake son ka samu zaka samu da izinin Allah duk abin da kake tsoro kake gudun sa to za a baka tsaro da kariya shine yace wa wukita za a bashi tsaro da kariya manzo Allah yace fatanaha yake cewa fatanaha lahu shayatin shaydanu kuma za su nisance shi manzo Allah yace fa yaqulu lahu shaytanun akar shaydani ma idan ya hadu da dan uwansa yaga ya nuhu wannan mutum shaydani sai ya ce masa kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya ina kai ina mutumin da aka shiryar da shi aka isar masa duk abin da yake so aka ba shi tsaro da kariya shedani kansa fa idan ya ga dan uwansa shedani na nufar mutumin da yi wannan addu'a ta fitowa daga gida sai ya ma dan uwansa gargadi ina kai ina wani wanda Allah ya ba shi tsaro da kariya wanda galibin ita wannan addu'a mun jahilce ta ko kuma su da yawa mukan yi wasa da wannan addu'a wannan in so goma zaka shiga gidanka ka huto in ka shiga inde zaka huto to kai wannan addu'a sana hanya ta 17 yin addu'a lokacin da mutun zai shiga gida domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana duk wanda yayi addu'a a lokacin da zai shiga cikin gida akwai addu'a ta musamman an gane ko shine ambaton Allah kace bismillahi a takeice kenan tare da cewa akwai kari kamar inda yana cikin hisnul muslim bismillahi wa rajina an gane ku to in kai wannan addu'a manzo Allah yake cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah inda dukhulihi wa inda qa'amihi qala ash-shaytanu la mabita lakum wa la asha manzo Allah yace idan dayan ku zai shiga cikin gidansa ya ambaci sunan ubangijin sa yace bismillahi haka dan lokacin da aka kawo masa abinci zai ce yace bismillahi shaytani zai fada ga ɗan uwansa shaytanu yace ba ku da wurin kwanci a wannan gida kuma ba ku da abinci kwata kwata ba wurin kwanci ba abinci sai yace wa idza dakhala falam yazkurillaha inda dukhulihi idan mutun ya shiga gida bai ambaci sunan Allah a lokacin da zai shiga qala shaytanu manzo Allah yace shaytani sai ya fada ga ɗan uwansa shaytanu adraktumul mabita ku zo maza kun samu wurin kwanci a cikin wannan gida wa idza lam yazkurillaha inda qa'ali idan kuma bai ambaci sunan Allah a lokacin da aka kawo masa abinci kada shaydani sai ya koma fada ga ɗan uwansa shaydanu adraktumul mabita wal asha a wannan gida kun samu wurin kwanci kuma kun samu abinci an gane ku kenan kaga hanya ta 18 shine duk lokacin da mutun zai shiga cikin gidansa to ya ambaci sunan Ubangiji sannan hanya ta 19 a lokacin da zaka ci abinci ko zaka sha abin sha to ka ambaci sunan Ubangiji subhanahu wataala dalili akan haka shine hadisin da ya gabata sannan hanya ta 20 shine kayi kokarin nisantar ci da hannun hagu domin ci da hannun hagu kwaikwayon shaydani ne shaydani ko duk wanda yake kwaikwayon sa zai kusance shi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi na cikin Muslim manzo Allah yake cewa idza akala ahadukum falyakul biyamini idan ɗayan ku zai ci wani abinci manzo Allah yace ya ci da dama wa idza shariba falyashrab biyamini idan ɗayan ku zai sha abin sha manzo Allah yace ya sha da hannunsa na dama fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimali manzo Allah yace domin shaytani yana ci yana sha da hannunsa na hagu to dan haka anan ana buƙatar mutum kenan duk lokacin da zai ci abinci kenan ya ci da hannun dama idan yayi haka ya aikata sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya nisanci shaytani dan haka kamar yanda kuma hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi ne marfu'i kuma dangansa kikkiawa ne manzo Allah yake cewa man akala bi shimalihi akala ma'ahu shaytan duk wanda yake ci da hannun hagu manzo Allah yace shaytani zai ci abincin tare da shi hanya ta 21 shine lokacin da mutum zai shiga ban daki wato ya nemi tsari da Ubangiji subhanahu wataala yayi addu'a ta shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kace bismillah a farko sannan kace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada kamar yanda hadisi ne ingantacce yana cikin sunan Ibn Majah manzo Allah yake cewa inna hadhihi al-khushusha muhtadara waɗannan wurare da kuke gani na shara na kazanta manzo Allah yace wuraren aljannu ne nan ne mafakarsu inda suke zawwa su taru manzo Allah sai yake cewa fa iza ata ahadukumul khala'a idan ɗayan ku yaje biyan buƙatar sa kenan zai shiga ban daki manzo Allah yace falyakul a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith yace ya Ubangiji ina neman tsari da kariya da kai dangane da mazajen aljannu da matayensu wannan hadisi yana cikin sunan Ibn Majah da kuma musnad na al-Imam Ahmad haka yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa shamaki da garkuwa tsakanin idanun al-shaytanu da al-aurar dan adam lokacin da mutum zai tube tufafin sa ya ce bismillah idan ka ce bismillah lokacin da zaka cire tufafin ka to Allah yana makautar da shaytanu ba sa ganin al-aurar ka dan haka idan zaka shiga ban daki zaka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wa al-khaba'is idan a cikin daki ne zaka cire tufafin ka ka fitar da su to ka ce bismillah idan ka ce bismillah Allah zai makautar da shaytanu ba sa ganin al'aurarka hanya ta 22 shine kai gaya ka tukake game da wasiwasi idan ka ji wasiwasi ya dame ka a zuciyarka to kai kokarin yanda zaka dakatar da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaytani yakan zo ma dayan ku sai ya ce da shi man khalaqa kaza man khalaqa kaza ya ringa ce maka waye halicci kaza idan ka samu sai ya ce to shi kaza kuma waye halicce shi to shi ma kuma waye halicce shi manzo Allah yace hatta ya kula man khalaqa rabbaka sai ya fada maka ya ce wai ubangijin ka wane ne ya halicce shi an gane ko wai ya ce maka Allah da ya halicci halittu shi waye halicce shi fa idza balagahu manzo Allah yace in ya kai irin wannan fage da kai da mutum manzo Allah yace fa lista izbillahi wal yantahi mutum yace a'udhu billahi minash shaitani rajim sannan yayi kokarin takaburki game da wannan wasiwasi wannan hadisi yana cikin sahihai hanya ta 23 wato shine kokarin turmuza hancin shaitani da kasa ta yaya zamu turmuza hancin shaitani da kasa manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku yayi kokonto a cikin sallar sa bai san raka'a nawa yayi kana kokontan a ta biyu kake ko a ta farko a ta uku kake ko a ta biyu manzo Allah yace ya jefar da kokontan yayi gini akan yaqinin sa idan kana kokontan ta biyu ce ko ta uku sai ka dauke ta a ta biyu idan kana kokontan a ta farko ne kake ko a ta biyu sai ka dauke ta a matsayin ta farko an gane ko manzo Allah yace sannan a ƙarshe kafin ya salamci yayi sujada guda biyu ita ce sujada kabli manzo Allah yace in har ya kasance raka'a biyar kai kenan sallah ta shi kake nan ka ƙara ta biyar to wannan biyun da zaka yi na sujada da zaka yi sujada kabli za su zame maka shafadin sallar ka kenan ita wannan ta biyar din ta samu yalwa idan kwa kenan sallah ta cika hudu ce kai daidai manzo Allah yake cewa kana ta targimal lishaytan wannan sujada biyu da kai za su zamanto kaskanta shaytani ne da turmuza hancin shi a kasa an gane ku kenan kaddar cewa kai raka'a biyu sai ka ringa kokonto ta biyu ce ko ta uku sai ka dauke ta a ta farko kaga anan in ka kawo ta hudu kenan sun zama raka'a nawa biyar suka zama kenan wannan sujada kabli da kai ta zame maka kenan ita ce ɗan uwar wannan ta biyar din ta zame mata shafai in kwa daman a ta biyu a ta farko ce kake an gane ka ringa kokonton ta farko ce ko ta biyu ka dauke ta a ta farko kaga idan kai hudu sallar ka ta cika kenan wannan raka'o'i biyu wannan sujada biyu da zaka yi sujada kabli za su zamanto kaskanta shaytani ne hanya ta 24 shine nisantar kadaita da mace wadda take manisanciya wadda take ba muharramarka ba domin kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad manzo Allah yake cewa man arada minkum buhuhatal janna falyalzamil jama'a manzo Allah yace duk wanda yake so ya dace da tsake tsakin gidan aljanna a gobe kiyama manzo Allah yace lazumci jama'a kada ya wale fa inna shaytana ma'al wahid sai yace wa huwa min al-ithnain aba'ad shaytani yana tare da mutum daidai inda yake dan haka shari'a ta haramta mutum yayi gulaguro shi kadai an gane ko ba a buƙatar mutum ya kama hanya ya sari daji shi kadai ana buƙatar ka nemi abokan tafiya sai yace da mutum biyu kuma yafi nisa kenan in mutum uku ne kuma yafi ƙara nisanta sai yace la yakhlu wanna ahadukum bimra'atin fa inna shaytana thalithuhuma kada ɗayan ku yake banta da mace manzo Allah yace domin shaytani shine na cikin uku idan ka kadaita da mace wadda take ba muharramar ka ba to ka tabbatar da cewa shaytani shine cikin na uku ku ita ya ringa raya mata ayyuka na banza kai ba ya ringa ingiza ka waliyazu billah sannan hanya ta 25 shine kada mutum yayi abinda zai girmama shaytani ya ringa ganin cewa shi ma wata tsiya ne kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud daga Abi Tamima al-Hujaimi Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hau jakinsa sai ya goya ni a baya, sai jakin yayi tintibe yayi tagantagan, sai nace ta isa shaytanu Allah wadan shaytani. Maza Allah sai ya ce la taqul ta isa shaytan, kada ka ce Allah wadan shaytani. Fa innaka idza qulta ta isa shaytan, domin in ka ce Allah wadan shaytani ta'abama shaytanu fi nafsihi. Maza Allah ya ce shaytani sai ya ringa jiji da kai, ya ce sara'atuhu bi quwwati, da karfi na ne na kada shi. Maza Allah ya ce fa idza qulta, in ka ce bismillah tasagarat ilayhi nafsuhu hatta yakuna asghara min zubabi. Idan ka ambaci sunan Allah kenan lokacin da kai tintibe baka ce Allah wadan shaytani, maza Allah ya ce shaytani zai ringa kaskanta sai yafi guda kankanta. Kaga kenan anan ka ambaci sunan Allah, kada kenan ka ce Allah wadan shaytani. Idan ka ce Allah wadan shaytani, jiji da kai yake ya ringa ganin cewa duk abin da yake da karfin sa ne yake. Sannan hanya ta 26 shine yin addu'a lokacin da mutum zai kusanci iyalinsa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗayanku lokacin da zai kusanci iyalinsa idan ya ce bismillah, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Manzo Allah yake idan yayi wannan addu'a, in har Allah ya kaddara samun da dangane da wannan saduwa, manzo Allah yake lam yadurruhu shaytanun abada, wani shaytani yayi kadan ya cutar da wannan da har abada. In dai mutum ya yi wannan addu'a a lokacin da zai kusanci iyalinsa, wannan hadisi yana cikin sahihai. Sannan hanya ta 27 wato shine nisantar gaggawar zuwa kasuwa, haka nan jinkirin dawowa. An gane ko? Kada ka zamanto kai ne farkon shiga kasuwa, kuma kada ka zamanto kai ne karshe kowa ya baro ka. Salman Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suqa wa la akhira man yakhruju minha fa innaha ma'arakatu shaytan wa biha yansibu rayatahu. Wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim. Manzo Allah yake cewa kada ka zamanto farkon wanda zai shiga kasuwa in har kana da iko, yace kuma kada ka zamanto karshen wanda zai baro kasuwa. Manzo Allah yace domin ita kasuwa fagen daga ne na shaytani, anan kuma yake kafa tutarsa, daga an wayi gari can yake zuwa ya kafa tutarsa. Dan haka kenan wanda yake son ya samu kariya da shaytani, kada ya zamanto farkon shiga kasuwa, kuma kada ya zamanto karshen fituwa. Kuma musamman ma ai akwai addu'a wanda aka shar'anta mana ta shiga kasuwa, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lakul mulku wa lakul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut bi yadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan addu'a ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu domin shiga kasuwa. Sannan hanya ta 28 shine idan an wayi gari mutun ya samu wato dabino, dabinan da ake kiran shi ajiwa, ajiwa kuma hando na birnin Madina, ka samu guda 7 ka karya da su kenan kafin ka ci komai da sai ka ci wannan dabino guda 7. To manzo Allah ya nuna mana cewa duk wanda ya ci wannan dan dabino guda 7 a wannan yini, duk wata kullakulla da za a masa, duk wani dabo ko guba, to ba za su cutar da shi ba. Kaga galibi dabo kuda abinda shaytanu ake yin sa, to shaytani yayi kadan ya samu dama akan sa balantana abinda aka shirya na dabo da aka turo ya same shi. Galibi wannan dabino ajiwa ta Madina mun jahilce shi mafi yawa, sai dai waɗanda suka je suna kawo shi.
Kamar misali ka ga shi,
wani dabino ne kenan kamar launin sa dai baki ne haka, kamar suno wannan ake kiran su ajuwa kenan na Madina. To wannan sune wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ko guba aka sa a cikin abinci, in dai ka ci wannan dabino guda 7, to wannan guba ba za ta yi tasiri a jikinka. Kuma duk wani dabo da wata kullakulla, Ubangiji subhanahu wataala zai kare ka. Sannan hanya ta 29 shine wato kiyaye yin sallah a cikin jama'a, domin duk mutumin da yake sallah a cikin jama'a shaytani yana nisantar shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min salatatin fi qaryatin la tuqamu fiha as-salatu illa qad istahwadha alayhi ash-shaytan. Manzo Allah yace babu daidai da mutum uku a cikin al-qarya wanda ba sa haduwa su yi jami'in sallah, manzo Allah ya shafa shaytani sai ya yi rinjaye akan su, ya batar da su, ya halakar da su. don haka sai yace fa alaikum bil jama'a, manzon Allah yace ku lazinci jama'a. An gane ku, ma'ana ku ringa haduwa ku yi sallah ta jama'a. Fa inna ma ya'kulu dhibu min al-ghanami al-qasiya, manzon Allah yace domin daga cikin kankanan dabbobi kirkeci yana cinye wadda ta nisanci al'uwar ta wadda ta ware. Wannan hadisi sahihi ne, yana cikin musnad na Imam Muhammad da Sunan Abi Dawud. Hanya ta 31, tsare yara a cikin gida a lokacin fadawar rana gab da magariba, to ba a bukatar a bar yara suna fitowa suna yawuce yawuce. An gane ku? Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idza kana junuhul layli fa kuffu sibyanakum, idan dare ya gabato da duhun sa, manzon Allah yace ku tsare yaran ku kankana. Fa inna shayatin tantashiru hina idh, a wannan lokaci manzon Allah yace shedanu suna watsuwa. Sai yace fa idza zahaba sa'atun min al-layl fa kulluhum, idan kenan wata sa'a dare ya riga yayi, kenan magariba ta dan tafi, manzon Allah yace in yaso ku sake su su je su yi wasannin su. Sai yace fa agli kul abwaaba wazkur isma Allah, fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqan. Sai yace wa'auku kirabakum wazkur isma Allah wa khammiru aniyatakum wazkur isma Allah, manzon Allah yake cewa ku kulle kofofinku, in za ku kulle kofa ku ambaci sunan Allah, ku kulle bakin salka, in za ku kulle bakin salka ku ambaci sunan Allah, ku rufe makayanku kenan kwanukan, manzon ko kuma ku kife su akan kasa, manzon Allah yake in za ku yi haka yake ku ambaci sunan Allah. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Yara kankana in dai gaban magariba ta yi, to ba a bukatar a sake su suna yawo, saboda lokaci ne wanda shaydanu suke watsuwa. Sannan hanya ta 32 shine wato neman tsari ga Ubangiji subhanahu wataala lokacin da mutum ya sauka masauki a cikin hali na bulaguro, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya sauka wani masauki yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, manzo Allah yace babu abinda zai cutar da shi sai ya bar wannan mazauni. Duk inda ka sauka, in dai kai wannan addu'a, to da izinin Allah subhanahu wataala ba abinda zai cutar da kai, shaydani ko waninsa, sai ka bar wannan mazauni. Hadisin yana cikin sahihu Muslim. Sannan hanya ta 33 shine wato sujada ta karatun Alqur'ani, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya karanta ayat da ke akwai sujada ta Qur'ani, idan ya duka yayi sujada, shaydani yana fita da gudu ya kaurace, yana kuka yana cewa ya waila hukaicin tabi wasa da hallakarsa. An umarci dan adam da yin sujada yayi, falakul janna, sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. Wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar, ni ku an ce nayi sujada naki, makoma ta ita ce wuta. Dan haka kenan yin sujada ta Alqur'ani ita ma tana nisan ta shaytani. Hanya ta 34 wadda ita ce ta karshen wadda zamu zana kenan, nisantar dukkan wani ayyuka na sabon Allah. Duk mutumin da yake kokarin nisantar ayyuka na sabo, to insha Allah ta'ala shaytani zai nisance shi da izinin Ubangiji subhanahu wataala, illa kasancewar ayi hakuri domin cikar fa'ida muka ambata waɗannan hanyoyi, domin a ayoyin da muka karanta hanya biyu Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mana wanda ake samun tsaro da kariya game da shaytani, wanda kuma abubuwa ne wanda yau da gobe ana tare da su, su suna ganin mu, mu ba ma ganin su. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, kuma kamar yanda muka yi bayani a farko, shaydani shine babban abokin gaban mu, shi kuma abokin gaba kullun famar da ake a nemi hanya ta yanda za a samu tsaro da kariya game da sharrin sa da muguntar sa. Fatan mu Allah ya kare mu game da sharri na shaydanu na mutun da aljan, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.